Rahoton da na hukumar da ke kula da ayyukan agaji ta Majalisar Dinkin Duniya OSHA ya bayyana cewa cikin mutanen 540 da suka rasa rayukansu ko suka jikata ko kuma aka yi awon gaba da su a sakamakon harharen da kungiyar Boko Haram ta kai a yankin Difa daga watan Februari na shekarar 2015 zuwa watan Agusta na shekarar 2017. Garin Bosani al'amarin ya fi kamari wanda ya rasa akalla mutane 230 kana 44 suka jikata, uku kuma suka yi batan dabo, sannan kuma aka yi awon gaba da uku. Sai Birnin Difa wanda ya rasa mutane 73 sannan 96 suka jikata, aka kuma yi awon gaba da biyu. Garin Ingingima kuma ya rasa mutane 31 sannan 4 suka jikata, aka kuma yi awon gaba da 47. A garin Mainisoro kuma mutane 3 ne suka jikata, aka kuma yi awon gaba da 2. Sai kuma a garin Gudu Mariya inda aka yi awon gaba da mutane 2. Da yake tsokaci game da wannan rahoton, Alhaji Salisu Amadu, wani mai fafutuka cikin kungiyar fararen hular Nijar, ya bayyana cewa lokaci yayi da kungiyar Boko Haram za ta zama tarihi.
Ya kamata duka gwamnatin da mu da ƴan uwan namu sauran kasashe mu dauki matakan da samu ida kwata-kwata da magana Boko Haram. Mu nemi magana cewa ku Boko Haram kin yinwa cikin mu, ita ce za a nema a san wanda za a zamanto a nema abin rayuwa na yau da gobe. Amma a gaskiya wannan abubuwan kowa ya gishiri a sakan kaza, kaga dai a yau duk wani abin da ka sani yau ya riga ya ta'azzara dan saboda irin wani abu na Boko Haram, tattalin arziki, tattalin rayuwa, tattalin duk abin da kake so na yau da gobe. Babu makaranta, ba lakwal, ba rayuwa yau da gobe, bisa ce ba IQ, ba iya na kaboki hankin Difa, ba iya noma, ba iya duk wani abin da ka sani wanda ya zamanto na amfani na al'umma, wanda ya zamanto kai in ba da roƙon Allah ba kai a ganin ka rayuwa ma a can ai ka samu wahala take.
To sai dai fa ba za a samu wannan nasarar ba sai ko wani bangare ya kawo tashi gudunmuwa.
A sa kuɗin inda ya kamata a yi amfani da shi, a ba mana jama'a lokacin aiki. Al'umma ya kamata duk abin da ba tarar da shi ba su zo su kuɗin rahoto, kuma a ci gaba da roƙon Allah, kuma kai ya zamanto ana barci da ido biyu, a yi kabarci da ido guda, guda na hange, guda na abin da ake gani cikin gida, kuma duk abin da zai zamanto ya taimakawa wannan al'ummai ya kamata ka ji tsoro, ka je ka ba jama'a wani tsoro, ka ba su rahoto na cewa kai mun ga wani bakon wani, ko kuma mun tsinka wani, ko kuma mun hango wani wanda ya zamanto kai su kaso ganin garin namu, ko ƙauyenmu, kai zo cuta mu, aje aji gani wannan wane ne.
To sai da duk da haka gwamnatin Nijar na ikirarin cewa tana ci gaba da samun nasara a yakin da take yi da kungiyar ta Boko Haram, musamman ma idan aka yi la'akari da dubban mayakan kungiyar da take rike da su a gidajen wakafi daban-daban na kasar, sannan kuma har yanzu kungiyar ba ta da wani sansani da ta kama a Nijar. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, Jamhuriyar Nijar.